ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مدساكي سادوا وانا مسلاتي مي تارن البركه مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا غدن كايا اوانا يمتشي نجمع يو شاءك غوتن جماد الاولى هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دار دليه من ثلاثة تقص وانا كميك دي دي دا قوما غوتن بيمي لديه تدبو بيد شابك اوانا مجلسين ماكو ماكو da muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin Surat Al-Baqara, kuma wannan shine majalisin mu na 99 101 babu ko za mu tashi akan fadar Allah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Amma gabanin nan akwai tunatarwa dangane da taimakon sautul haq da aka saba bayarwa a wannan satin da kuma sati mai zuwa. Insha Allah za a ci gaba da karɓar wannan taimako. Allah subhanahu wataala ya bada ikon taimakawa, kuma Allah subhanahu wataala ya biya da mafificin abin da aka bayar. Ubangiji subhanahu wataala ya bamu dacewa. Bismillah malam.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
الله يقول ولا تقولوا كذا كفرة جمد ودن لمن يقتل في سبيل الله جمد ودن أكي كشيسو wajen dauka kalmar Allah kada ku kirawo su abwatun matattu bal ahya'un asu masu rai ne rayayyu ne walakin la tashurur sai dai ba kwa jin haka ko ba kwa sanin haka. A baya Ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni da cewa a nemi taimako ta hanyar hakuri a cikin dukkan al'amuranka. Ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala ta hanyar hakuri da juriya. Musta'inu bisabri wassala. Sai Ubangiji subhanahu wataala anan sai ya ambaci wani al'amari babba wanda shi yake buƙatar haƙuri da juriya sama da kowane abu, shine al-jihadu fi sabilillah, wato gwagwarmaya da jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah. Domin jihad al-jihad fi sabilillah sawa'un bil amwal ne ko bil anfusi, shine mafi girman abinda bawa zai kusanci Allah da shi. Wato yana daga cikin afdalut ta'atil badaniya, wani abu da zaka kusanci Allah da shi cikin ayyukan da kake yi da jikinka. Kuma yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da wahalar gaske, sawa'un dukiyarka ce zaka fitar ka bayar fi sabilillah ko kuma kai zaka fita a fafata da kai domin ganin cewa addinin Allah subhanahu wataala ya samu ɗaukaka, ya samu ci gaba, kuma domin ka zama mai ba da kariya ga al'ummar musulmi ko ƙasar musulmi. Wannan wani abu ne wanda yana da wahalar gaske, ba kowa da kowa yake iya yin shi ba. Shi yasa za mu ga masu ciyar da dukiyarsu a fi sabilillahi a fagen a tarihi, za mu ga cewa tarihi ya yi ta ambatan su tun lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. Bale yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya farzanta al'amarin sayyidina Abubakar da shi, allazi yu'ti malahu yatazakka, da yake ba da dukiyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nafa'ali malu Abubakar, babu wani wanda dukiyarsa ta amfanar da ni kamar yadda dukiyar sayyidina Abubakar ta amfanar da ni. Da cewa akwai waɗanda suna da jarunta a fagen yaƙi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci wato dukiyar sayyidina Abubakar. Shi kansa sayyidina Abubakar yana cikin jarumai da ake ambaton su shi yasa duk cikin yaƙe-yaƙen da ake cewa an samu tangarda har wasu daga cikin musulmi sun ja da baya saboda tsoro to ba iya ba a taba samun sayyidina Abubakar cikin wannan ba a lokacin da aka samu irin wannan a yaƙi Uhud sayyidina Abubakar yana da cikin da suka yi sabati tare da manzo Allah haka nan a yawmu Hunayn idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin to har wannan lokacin sayyidina Abubakar baya daga cikin waɗannan da Allah ya ce thumma wallaytum mudbirin to duk da wannan sabati da yake da shi da jarunta a fagen yaƙi amma Allah subhanahu wataala da ya tashi ambatar wani abu da zai kuzuzu tashi da shi sai ya ambaci ciyar da dukiyarsa da yi allazi yu'ti malahu yatazakka wani zaka ga cewa in an ce ya bada hayi wato karfin jikinsa ne da abin da zai iya bayarwa amma in dukiyarsa ce zai ce a'a ba zai bayar ba zai dai bayar da kuɗi ku je ku yi ku samu wani ga kuɗi ga abin nan zai iya zuwa shi yayi amma ba zai bada kuɗinsa ai ba to amma sayyidina Abubakar ba haka yake ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ambace shi da wannan to kasancewar wannan al'amari na jihadi bil amwali ko bil anfusi wani abu ne mai wahalar gaske yana buƙatar hakuri ƙwarai da gaske domin yakan kai ga mutum ya rasa ransa ma ya rasa rayuwarsa wadda ita ce abinda kowa yake fafutukar ya ga cewa ya samarwa da kansa ita rayuwar kar ta gushe kuma sannan ya samu abin da wannan rayuwar za a yi cikin jin daɗi duk sa'ayin ɗan adam shine ya ga cewa ya tsara rayuwarsa ya kuma samarwa da rayuwarsa wani abu na jin daɗi da na more rayuwa kamar yadda ake cewa abubuwan more rayuwa don haka shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya yi misali da wannan ya kawo shi a matsayin misalin wani abin da yake buƙatar a yi masa haƙuri cewa sai yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku fada wa waɗanda ake kashe su fi sabilillahi amwat abu ne sananne cewa mai hankali baya hakura ya bar wani abinsa da yake so sai idan yana sa tsammanin zai samu wanda ya fi shi wannan ita ɗabi'a ta mai hankali duk wanda ya saki wani abin da yake hannunsa kuma yana son wannan abin to alamar ya hango wanda ya fi shi to kaga abinda yana daga cikin abinda dan adam yake so shine rayuwa yana daga cikin abinda dan adam yake so shine rayuwarsa ya saki abinda yake rayuwarsa ne yayi shigar da rayuwarsa cikin hadari ba zai yi yayi wannan ba in ba yana tsammanin akwai samun wani abinda yafi wannan ba to shine Allah subhanahu wataala yake ga mutu cewa wanda aka kashe shi wajen daukaka addinin Allah subhanahu wataala wajen ya ga cewa ya ba wa musulunci kariya ya ba wa al'ummar musulmi kariya ya ga addinin musulunci shine a sama to wannan bai rasa abin da yake mafi tsada ba ita ce rayuwarsa a'a zai samu wacce ta fita ne to zai samu wacce ta fita ne don haka kai kar a damu dan an ga cewa a cikin haka rayuwarsa ta salwanta ba salwanta ta yi ba zai samu wacce ta fi wannan shine Allah subhanahu wataala yake gaya musu cewa yana da wata rayuwa da ta fi wannan kamala ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات كفكي da su matattu shuhada kamar yanda Allah subhanahu wataala ya fada a wani guri ahya inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne wadanda ake azarta su ko ake ciyar da su a gojen ubangijin su farihina bima atahum Allahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun Allah subhanahu wataala ya ce masu farin ciki ne da abin da Allah ya ba su na falalarsa sannan masu farin ciki ne da waɗanda ba su zo ba a bayansu wanda suna nan za su zo nan gaba suna nan tafi daga baya cewa Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro a tare da su kuma babu bakin ciki a tare da su babu tsoro dangane da abin da za su je su iske a ranar gobe kiyama ko bayan mutuwarsu haka nan babu bakin ciki dangane da abin da za su bari a duniya to kaga babu wata rayuwa da ta kai wannan matsayi da falala rayuwa da ta kunshi samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma samun jin daɗi da arzikin ubangiji subhanahu wataala sawa'un arrizqul badali wanda ya shafi ciye-ciye da kayan ciye-ciye kayan shaye-shaye kayan jin daɗi da Allah subhanahu wataala zai azurta wannan shahidi da ita sannan kuma da arrizqul ruhi arziki na ruhi wanda shine farin cikin da za su samu farihina bima atahumullahu ga yurzaquna shi ne abinda za a ba su na ci da sha a rayuwarsu ta barza, sannan kuma ga farin ciki da za su yi, farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna, ga alfarahu wal istibshar, shine farin ciki da za su yi da murna da abin da za su samu, kuma sannan ga gushewar abin nan tsoro da kuma bakin ciki. Kaga wannan dukkan su jin dadi ne da Ubangiji subhanahu wataala zai musu sawa, wanda ya shafi gangan jikinsu ko kuma wanda ya shafi ruhinsu. To wannan ita ce rayuwa ta barzakh. Rayuwar barzakh idan mutum ya samu dace ta fi rayuwar duniya kamala. To kaga wannan aya a cikinta yana nuna wato musulmi su yi haƙuri wajen tsayawa su ga cewa sun yi gwagwarmaya da fafutuka da faɗi tashi wajen su ga sun tabbatar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala, sun taimaka masa, sun ba wa musulunci, wato sun ba wa musulunci da musulmi kariya. Domin haka Allah subhanahu wa ta'ala tuntuni ya yi ciniki da su, inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati والإنجيل والقرآن فمن أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سو ذاك دا شي يسا بابو وان وان دا يكي شاور أتي ياسا كدا ودنيا إرن إرن شهيدي وان دا يمتو وجن دوك كرمر الله شي ني زي شاور سمو دا زي جي سامو إرن ببواب النئمة دا بيتبتنا نيبا da haka zai yi sha'awar ya kuma dawowa ya kuma tsayawa wajen kare addinin Allah koda zai rasa ransa. A wannan ayat tana nuna cewa akwai azabar kabari, akwai kuma ni'imar kabari, akwai na'imul barzakh da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa waɗannan mutane za a wato rika ciyar da su a gurin Ubangijinsu a cikin rayuwa ta barzakh. Ita ce rayuwar da take tsakanin rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta lahira, rayuwar kabari. Allah ce wala taqulu, anan ba ana nufin fadar baka kawai ba, a ku fada da baki kuma a zuciyarku kuna ganin haka ne. Saboda kalmar alqaulu huna, kalmar alqaul a wannan ayat ta kunshi qaulul qalbi wa qaulul lisan, ta kunshi qaulul qalbi wa qaulul lisan. Saboda galibi abinda mutum yake kudirewa a cikin zuciyarshi shine yake tahowa a bakin shi ya furta. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala alfuadi dalila. Saboda kazance yana can a cikin zuciya, shi harshe kawai ta finta din abinda yake cikin zuciya yake. Saboda haka da aka ce wala taqulu, ba ana nufin kawai ku fada ba, a'a kada kuma kudirce a ranku cewa waɗannan da aka kashe su wajen ɗaukar kalmar Allah amwatun, cewa matattu, ku kiran su matattu, bal ba haka abin yake ba. Ahya'un ay hum ahya'un, an shafi mubtada din aka bar khabar din, saboda shi khabar din shi aka damu da shi dan a takaita maka jumlar a faɗi abinda aka fi damuwa da shi. Sai aka ce bal ahya'un, ba ana nufin bal qulu ahya'a, ana nufin bal hum ahya'un, sai su masu rai ne, suna nan da ransu. Ba wai ana nufin wanda aka kashe shi a wajen ɗaukar kalmar Allah ba mutu, bai mutu ba, a'a ya mutu. To amma mutuwarsa ba irin mutuwar kowa ba ce, mutuwa ce wacce yana da wata rayuwa ta musamman ta kamala a cikin rayuwa ta barza. Allah ce walakin la tash'urun, sai dai ku ba ku sani ba, domin rayuwarsa ba rayuwa ba ce ta gangar jiki wacce za ku gani da ido, balle har ku fahimci cewa eh mai rai ne. Rayuwa ce hayatun ce ruhiyya, sai dai ta ɗara sauran rayuka. Dukkan wani wanda zai mutu, ransa da za a zare daga jikinsa ai yana nan, ba shi za a kashe ba. Ficewar ransa, ruhinsa daga jikinsa shi ne ake kira mutuwa. Ya fita gaba ɗaya almufaraqatul kulliya, yayin da ransa zai fita daga jikinsa ba zai dawo ba, fita ta gaba ɗaya, wannan ita ake kira mutuwa. Mutuwar ta shafi gangar jikin ne, amma shi ruhin yana nan, ba mutuwa zai ba shi. Saboda haka za a yi wa mamaci abin nan, za a yi masa azaba kuma za a iya ni'imtar da shi a kan wannan ruhi nashi, ko da kuwa gangar jikinsa tana nan ana ganinta a waje. Saboda haka kowane ruhi yana nan da ransa, amma su waɗanda suke shuhada, su ruhinsu yana da kamalar rayuwa fiye da ta kowane ruhi. Shi yasa aka keɓance su da cewa ahya'un, duk da cewa kowane ruhi yana nan da rai, amma su sai aka kirawo su sune ahya'u ba a kirawo sauran waɗanda suka mutu ta wata hanyoyi ba irin wannan hanya ba ba a kira su ahya'u ba saboda wannan ita ce rayuwa rayuwa da take da kamala rayuwa wacce kunshi jin dadin ni'imomi na aljanna da abinda yake cikin abinda Ubangiji subhanahu wataala ya tanada musu hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin masruq yake cewa mun tambaye Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu game da wannan aya wato yana nufin aya cikin suratu Ali Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun ke mun tambaye shi game da wannan aya sai ya ce eh mu ma mun yi tambaya game da wannan wato yana nufin mu ma mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me ake nufi da wannan aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil arshi tasrahu min al jannati haythu sha'at thumma ta'wi ila tilka al qanadil fattala ilayhim rabbuhum ittila'atan fa qala hal tashtahuna shay'a qalu ayyu shay'in nashtahi wa nahnu nasrahu min al jannati haythu shi'na fa fa'ala dhalika bihim thalatha marrat فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا عبد الله بن مسعود يجي مو ما من تنبيه من ذن الله صلى الله عليه وسلم قبل وأن التنبيه الدكي سيما ذن الله يجي من أرواحهم رايكا ودنن waɗannan da suka mutu wajen kare addinin Allah fi jawfi tayrin khudr suna cikin wasu tsuntsaye korayen tsuntsaye laha qanadilu mu'allaqatun bil arshi waɗannan tsuntsaye suna da fitilu da aka rataye musu a jikin al'arshi tasrahu min aljannati haythu sha'a suna yawo a cikin aljanna suna ta kai komo yadda suka ga dama thumma ta'wi ila tilka qanadil sannan su koma wajen waɗannan fitilu fattala ilaihim rabbuhum tila'atan sai ubangijin su ya tsinkayo su wato ya fito ya bayyana gare su sai yace hal tashkahuna shay'an kuna son wani abu ne akwai wani abu da kuke sha'awa sai suka ce ayyu shay'in nashtahi wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na me kuma za mu yi sha'awa bayan ga mu muna ta kai komo a cikin aljanna yadda muka ga dama me kuma muke sha'awa bayan wannan sannan aka sai ubangijinsu ya sake musu wannan tambaya shin kuna sha'awar wani abu suka sake bashi irin waccan ansar wani abu za mu yi sha'awa bayan gashi an ba mu dama muna ta kai komo a cikin aljanna yadda muka ga dama ya sake musu tambaya karo na uku suna sake bashi wannan ansa to yayin da suka ga cewa ba za a kyale su ba haka za a yi ta yi musu tambaya lamma ra'u annahum lan yutraku min an yus'alu suka ga ubangijin su ba zai rabu da su ba zai ta musu wannan tambayar sai suka ce ya ubangijin mu muna son wato muna sha'awar a mayar da mu a dawo mana da rayukan mu cikin jikunan mu har a kuma kashe mu wajen ɗaukar kalmar ka karo na gaba to yayin da ubangiji ya ga cewa ba su da wata bukata a nan dai aljanna ba su da wani bukata sai aka kyale su to kaga wannan ayar da wannan hadisi tana tabbatar mana da cewa akwai alhayatul barzakhiyya rayuwa ta barzakhu wacce ita ce rayuwa cikin kabari tun daga lokacin ne mutum zai san makomarsa sawa'un dan aljanna ne tun a lokacin zai ga alamu ko kuma dan wuta ne tun a lokacin zai ga alamu Allah ka kiyashe mu ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da gare shi cewa idan aka binne mutum za a tambaye shi game da abubuwa guda uku za a tambaye shi an rabbihi wa annabihi wa addinihi waɗannan tambayoyi guda uku su ne al'usulus salasa akwai wani littafi sunan shi al'usulus salasa to al'usulus salasa su ne waɗannan abubuwa guda uku ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka idan mutum ya isan ansan nan guda uku shikenan ya ci jarabawar wata jarabawa ce wacce tun anan an baka washin pefa din ka gama tambayoyin da za a ba amma kuma da yawa sai a faɗi tun daga nan ga ta nan wani ma ya zauna ya shirya an so shi amma kuma ba a nan gizo yake saka ba, mutum zai iya haddacewa duka in dai bai yadda da abin ba ko bai yi aiki da abin bai kasa ansawa da kasa ansawa. Wannan al-usul al-thalatha abinda ake littafin al-usul al-thalatha abinda ake aka yi magana akan sa waɗannan uku, amma da yawa sai kaga ka samu wani bijimin malami kace ka san usul al-thalatha bai san su ba zai iya ansa su ba, kuma su ne tambayoyin da za a masa akan mu. To wannan akwai tabbatar da na'imul qabr da kuma azabul qabr. سنة الله سبحانه وتعالى يتقى بالجوع ولا نبدو أن يبقى
ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا
ولنبلونكم هم لله تبتها حقيقة زام جربه بشيء من الخوف دوان أبو نزور والجوء ديوة ونقص من الأموال والأنفس والثمرات دتويا تجوكيا دتلايوكا والثمرات دتأئتاتوا وبشر الصابرين أما كما كيوا ما سوء أقولي بشارة وتكيم سوء البشر الذين إذا أصابتهم مصيبة سنة وأن إذا مت مصيبة تسامسوا قالوا سيسوتي إنا لله وإنا إليه راجعون للمو نألاني هم للمو زوا قريش مكي قوموا أولئك عليهم صلوات من ربهم وأن سوكي دا يبو باين يبو دا قريش دا أبنجي جنسو ورحمة سوكي دا رحمة دا أبنجي جنسو وأولئك هم المهتدون kuma waɗannan su ne wato shiryayyu. A can baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wali utimma ni'mati alaikum kuma dan in cika muku ni'imata. To anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ƙara bayanin cewa cika ni'imar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da zai yi wa wannan al'umma ba yana nuna cewa ba zai jarrabe su ba. Cika ni'ima baya nuna cewa ba za ku gamu da wata jarraba ba, wata musiba ba za ta iya samun ku ba, za ta iya samun ku domin ita wannan musiba ce wacce ita ce za ta nuna yadda za ku tabbata ku kafu ku tsaya kyam akan imanin ku, kuma alama ce za ta zama alamar da ta nuna cewa kuna san Allah subhanahu wa ta'ala, kuna sallamawa hukuncinsa. Saboda haka daga abinda za ku samu na haƙuri da sallamawa hukuncin Allah subhanahu wata'ala daga nan za ku samu yardar Allah, sun samu yardar Allah kuma nan ne farin cikin ku zai samu ya cika, kuma ku samu ɗaukaka. Sannan ku ƙara tabbatarwa da cewa lalle kuna da yaƙini akan wannan addini, kuma kun karɓi wannan addini ne ba don ku samu wani abu na kasan duniya ko na wani rabon duniya ba. Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya biya ku ladan ku cikakke. Ko kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wannan aya bayan ya ambaci abin da ya shafi jihadi ko ɗaukaka addinin Allah, sai kuma ya ambaci wannan musiba, za ta iya sabon mutane wanda anan ita ma tana buƙatar ista'inu bisabri, tana buƙatar a nemi taimakon Allah ta hanyar juriya. Allah ya ce wala nabluwannakum, Ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙarfafa wannan jumlar da wato adat abubuwan ƙarfafa magana guda uku, akwai alƙasam, akwai rantsuwa, wanda wannan lamun din take nunawa, sannan akwai ita kanta lamun din, lamun tawkid ce, sannan ga nunu tawkid. Wala nablu wannakum, da kadirin yadda magana take, wallahi la nablu wannakum, ce wallahi tabbas sai mun jarrabe ku. Ubangiji subhanahu wataala anan yake nuna cewa jarraba sa ga bayansa wani abu ne da la budda minhu, babu makawa sai ya faru, domin da ta nan ne za a gane mai gaskiya, za a gane kuma wanda yake ba mai gaskiya ba, za a gane mai hakuri, za a gane kuma mai raki. Kuma wannan sunnar Ubangiji ce subhanahu wataala a cikin bayansa, haka sunnarsa ta gudana, domin da a ce jin daɗi shi za a yi ta samu, babu wata matsala da za ta gitto. Mumine kawai za su yi ta rayuwa da cikin jin daɗi, babu wata jarraba da Ubangiji zai musu. To da shikenan sai a samu wato cakuɗewa da gaurewa tsakanin masu gaskiya da wanda basu gaskiya ba, don ta haka ba za a gane to waye cikin imaninsa yake na gaskiya ba, waye wanda imaninsa ɗan jabu ne, ba za a gane ba. Haka shi kuma hikimar Ubangiji subhanahu wataala ta gudana akan cewa sai ya rarrabe tsakanin mai gaskiya da wanda ba mai gaskiya ba, sai an rarrabe ahlul khairi tsakanin ahlul khairi da ahlul sharri, sai an bambance tsakanin su. To wannan ita ce fa'idar ita jarraba din da Ubangiji subhanahu wataala yake wa mu'minai, ba wai an yi haka Allah yana yin haka bane don ya kawar da abin da yake cikin zukatansu na imani bane, ko ya sa su bar addinin su. Allah subhanahu wataala baya yin wani abu wanda zai busar wa da mu'minai imanin su. Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf, za mu rarrabe ku da wani abu na tsoro, na tsoro daga maƙiyanku. Anan ya kunshi al-khawful 'am da al-khawful khas, akwai tsoro na gaba daya shine ya kasance al'ummar musulmi tana fuskantar wata barazana, gaba ɗayan al'ummar tana fuskantar wani barazana, kamar yadda yanzu rayuwar al'ummar musulmi take a ko'ina tana fuskantar barazana. To wannan al-khawf ne, tsoro ne wanda ya shafi kowa da kowa, duk wanda yake cikin wannan al'umma zai iya samun wannan. Akwai kuma al-khawf al-khas, tsoro wanda yake keɓantacce, wanda zai shafi wannan bai shafi wannan ba, saboda haka wani ya riƙa tsoron wani maƙiyinsa ko wani wanda yake tarabbusi da shi, ko wani abu da yake tsorata shi, kaga wannan tsoro ne da shi ya shafe shi, amma ba na gaba ɗaya ba ne. To duk ya shiga cikin wannan kalmar min al-khawfi da Allah ya faɗa, wal ju'i da yunwa. Ju'i shine yunwa, shine mutum ya zauna cikinsa fa yau ba abinci kuma yana sha'awa, yana jin yunwa, yana son ya ci abinci amma ba abinci. An ce yunwa abinda yake kishiyar koshi, wanda an san abubuwan da suke kawo yunwa ko dai karancin abinci ko kuma karancin kudin da za a sai abincin, ga abincin ana da shi ko dai ba abincin a samu yunwa, ko kuma ga abincin amma ba kudin saya, shi ma kaga dalili ne da sa. Saboda haka sai ka ga wani ya ci ya koshi har ma koshin ya yi yawa, wani kuma yana jin yunwa, to kaga ba wai ba abincin bane, ba ya da kudin da zai saya ne, ko kuma wata larura da za ta samu mutum, wani abu ya same shi a cikinsa ya ji ba zai iya cin abinci ba, in ya ci abinci zai zama masa matsala. To kaga shi ma wannan zai iya sa shi cikin yunwa, sai saboda haka dan kankan lokaci a gaira ta rani. To duk wanda yana cikin yunwa, aka ce yunwa ba wai ana nufin wani abu ɗaya ba, ana nufin ko dai a rasa abincin da za a ci, ko da saboda fari gari ba abinci, kana da kuɗin ma ba kana abin da za ka saya da shi, ko kuma a'a ga abincin nan baje-baje a kasuwa amma ya yi tsada, ba kowa ke da kuɗin da zai saya ba, wannan yunwa ce ita ma. Ko kuma a'a ga abincin ga kuɗin amma kuma Allah ya sa ma mutum wani wata matsala a cikinsa, saboda haka yana gari ba zai iya ci ba, saboda haka zai ta zama yana raduwa saboda yunwa. Wasu kuraje sun fito masa ko a baki ko a ciki ko wani abu ko a makoshinsa. Allah ka kiyashe mu. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu kansu a cikin tsananin mawuyacin hali na yunwa da talauci, musamman ma a farko-farkon lamarinsu. Abinda kuma ya haifar da wannan shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira, sun yi hijira zuwa Madina. Mutanen Madina a wannan lokacin su kansu ba wasu masu wadata ba ne, suna cikin ɗan matsattsun rayuwa su kansu mutanen Madina, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa kuma suka yi hijira suka koma can Madina din. Su kuma muhajiruna sun gudu, sun bar dukiyoyinsu, sun bar komai nasu a gidaddajinsu da dukiyoyinsu, da jarun duk sun bar sun bari a sun bari a Makka don haka suka zo wajen wasu mabukata wasu talakawa su ne mutanen Madina wanda su ma suna cikin tsananin bukata su ne al-ansar to duk da haka basu nuna gajiyawa ba sun taimaka musu da abin da za su taimaka musu sun taimaka musu da abin da suke da shi na dabbobi sun sai ya ware wasu daga cikin dabbobin su ci to wannan dabbobin a rika tatsar abin da yake cikin nasu na nono ana kaiwa kawai gidan wani shi ya hakura shi da yau abin nan din sa iyalin sa to duk sun yi wannan sun dan babba su gonakin su dan su yi noma sun ba su gidajen su dan su zauna to amma wannan abin da suka ba su wani abin da bai taka kara ya karya ba domin me na sama ya ci bare na kasa su kansu dama a cikin bukatar suke saboda kaga dan abin da za su ba su shi ba zai iya kawar musu da bukatar ba saboda haka ana nan dai ne ana ci wato samu ya fi rasawa duk da cewa sun nuna isari su mutanen Madina sun nuna isari shine sun fifita yan uwansu akan su suna da bukata wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa da Allah ci koda suna da tsananin bukata idan suka ga dan uwa muhajiri yana da bukata sai su hakura sai su bar masa to haka suka yi ta rayuwa ba a samu dan sassauci ba sai a shekara ta 7 sai a shekara ta 7 bayan hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi nasara a wadil qura da kuma khaybar wadil qura wasu ɗan alƙaryu ne wasu ɗan ƙauyuka ne kafin a ƙarasa khaybar wanda yahudawa ke zaune a wannan ƙauyukan da wasu daga cikin larabawa to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kai samame wannan ƙauyukan da su waɗannan yahudawa da larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ko ku musulunta ku miƙa wuya shi kira mutum kyale ko kuma a'a ku janye ku bar abin da kuke da shi na dukiya suka ƙi yin kowane ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa shi suka musu hisari wato suka yi musu kofar rago har suka hakura suka miƙa wuya suka saduda anan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a kwace dukiyoyinsu aka bar musu gonakinsu su ci gaba da noma gonakinsu amma za su rika bada abin da suka samu na amfanin gona za su bada wani kaso ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine jizya to lokacin da aka samu wannan ganima sai kuma ganimar da aka samu a Khaibar ita ma nan kun san matsugunin Yahudawa ne waɗanda suka ci amanar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kore sai suka zo nan gurin suka yi dandazo suka tare a gurin to kun san duk inda suke mutane masu bala'in tare dukiya ka ga ana cewa wale yana son kuɗi kamar bai Yahudi to wannan tashbihi ne wanda yake a mahallinsa ba wanda yake ba wanda ya kai abin nan bai Yahudi san kuɗi zai iya sai da uwar sa mai da abin da yake da to saboda haka aka je sun tara kuɗi a wannan gurin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da aka samu fatu Khaibar anan ma aka samu dukiya mai yawa to daga dan lokacin ne aka samu wadata kaga sai a shekara ta 7 bayan hijira kaga kafin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 3 ba ta rage amma fa duk da wannan abin da suka samu din kakka dauka cewa shike da dukiya ta zama baja-baja a cikin garin Madina ko a hannun sahabbai a'a duk da haka suna cikin matsanancin wahala sai dai kawai wahala ce ta dan sauki akan yadda da take amma dai wahala tana nan bata gushe ba talaucin yana nan su kuma suna masu nuna hakuri da juriya akan wannan suna kau da kansu daga dukkan abin da yake na kawace-kawacen duniya ne abin da suka sa a ransu shine neman lahira da jin dadinta da kuma abin da Allah subhanahu wataala zai karrama su da shi a lahira don haka ubangiji subhanahu wataala ya tsare su wannan yanayin da suke ciki bai sa sun yi fushi sun bar addinin ba wai ce to shi wannan hijirar bai gane mata ba ya yi hijira kuma ya zo ya shiga cikin wannan bakar wahalar kai gaskiya zai koma cikin yan uwansa ba a samu wannan ba ke yasa zaka samu waɗanda suka koma cikin su bayan sun hijira suka warware zaka samu su fa a kirga ba yan kaɗan ne amma galibi duk wanda ya yi hijira din ba zai koma ba
to akwai nusus da suke nuna haka akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin sahih al-Bukhari da Muslim wanda take cewa ma shabi'a alu Muhammadin min khubz sha'irin yawmayn mutatabi'ain hatta qubida yake Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama basu taba cin gurasar sha'iri suka ci suka koshi ba tsawon kwana biyu a jere har Allah ya karba ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yau su ci su koshi gobe su ci su koshi a jere tace ba a taba samun wannan ba a wata riwaya take cewa ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam منذ قدم المدينه من طعام البر ثلاث ليال اتباعا حتى قبض tace iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam tace iyalan Annabi har shi kansa ya shiga ciki ce ba su taba cin abinci na gurasar sha'iri suka ci suka koshi tsawon kwanaki uku a jere ba tun san da suka zo Madina har Allah ya karbi ransa Imam Ahmad da Tirmidhi sun fitar da hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yabitu al-layali al-mutatabi'ata tawiyan wa aduhu la yajiduna ashaa yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kwanaki yana kwana da yunwa ga iyalinsa ba sa samu abin da su ci ma da daddare wa kana ammatu khubzihim khubz ash-sha'ir yawancin abin da suke ci inji Abdullahi dan Abbas gurasa ce ta al-alkama wato alkama sha'iri haka nan Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Huraira hadisin da kuka sani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita yana fita sai ga Abubakar da Umar radiyallahu anhu ma yace me ya fito da ku a wannan lokaci da gidan dajinku suka ce ya rasulullahi yunwa ce ta fito da mu manzo Allah ya ce wa ana wallazi nafsi bi yadihi la akhraja alladhi akhrajakuma suka ce mu yace ni ma na rantsi da wanda raina yake hannunsa yayiwa ya taba mana ne ya bata mana na rantsi da wanda raina yake hannunsa abin nan da ya fito da ku shi ya fito da ni wato yunwar da ta fito da ku daga gidan dajinku ni ma ita ta fito da ni to shine suka zo wajen wani daga cikin al-ansar wanda daga cikin mutanen Madina wanda shine ake kira Abu al-Haytham ibn al-Tayyihan Abu al-Haytham ibn al-Tayyihan al-Ansari suka zo gidansa sai ba su same shi a gida ba amma suka samu matarsa tace da su marhaban wa ahlan maraba lali manzo Allah ya ce ina wani tace ya tafi da ɗebo ruwa suna cikin haka sai ga wannan tuban Madinan ya zo ya zo ya kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbansa nan guda biyu Abubakar da Umar sai ya ce alhamdulillah ma ahadu min yawm akrama adyafan minna ce nagode Allah kai bana ji akwai wanda yake da manyan baki a yau irina saboda haka nan da nan ya ruga ya je kawo abin nan ya kawo musu dabino ya kawo musu kala-kalar dabino da busur da tamar da kuma rutab wanda bai gama nuna ba da wanda ya nuna da kuma wanda ya nuna har ya fara yin laushi duk ya kawo ya zubi a gaban su ya ce kulu ku ci kawai ku ci sannan sai ya dauka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyaka wal halub iyyaka wal halub ka guji yanka wacce take da nono tana shayarwa saboda kada ya je yanke uwar garken ko mai nonon kuma ciki na kuma abinda suke dan tatsa kuma a ce an shi an cinye akuyar da bai cikakka taba ta to shi ne ya je yanka ya kawo musu ga akuya soyayya ga sashiya ga kuma abin da dabino suka ci suka ci suka sha suka koshi suka sha nono suka koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar wallazi nafsi bi yadihi la tusaluna yawma idhin anin na'im na rantsi da wanda raina yake hannunsa sai an muku tambaya game da wannan ni'imar kun fito daga gidan dajinku akhrajakum min buyutikum al-ju'a thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha al-na'im kun baro gidan dajinku da yunwa yanzu gashi ba za ku koma gida ba face kun samu wannan ni'ima da wannan jin dadi kun sha to kaga wannan yana nuna irin bukatar da ake da ita a lokaci Abubakar da Umar duk da abin da Allah ya wadata su da shi sun rasa abin da suke a gidansu sun fito sun tsaya a titi ko za su ga wani sahabi ya ce musu tai a je a samu abin da sai ga shi kansa manzo Allah shi ma yunwa ta fito da shi haka nan Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Fadala ibn Ubayd yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wani lokaci idan yana sallah saboda yunwa mutane suke yanke jiki su faɗi mutane sai su yanke jiki su fadi yace ya khirru rijalun min qamatihim fi salati min al-khasasat mazaji su yanke jiki a tsaye su fadi saboda talauci saboda babka bukata wanda sune ashabu suffa har ma ba kauyawan suka shigo su ce wadannan kuma bukata ne ya kawai mutun ana tsaye kawai a ga ana ta zubewa to shine idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah sai ya juyo ce law ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum an tazdadu faqatan wa haja zallace da kun san irin tanadin da ubangiji yayi muku da kun san girman tanadin da ubangiji yayi muku da kun shi sha'awar ma talautin ku ya karu haka nan al-bukhari da muslim sun fita hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah sa'ad ibn abi waqqas jini ne farko cikin larabawa wato bayan musulunci wanda ya harba kibiyarsa saboda Allah yace wa laqad kunna nafzu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa warqil hubla mun kasance muna yin fita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da abin da zamu ci wato ba guziri haka zamu fita ba mu da guzirin da zamu ci sai dai mu rika cin ganyayyakin itatuwa mu ci ganyayyakin itatuwa yace ga ɗaya daga cikin mu ma in yayi ba haya sai ga kamar ba hayar awaki kamar ta awaki da dabbobi wato da tumakai ba alamar wani danshi ko wani abu da yake nuna cewa akwai ni'ima shine Allah ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i zamu jarrabe ku da wani abu anan bi shay'in da aka ce zamu jarrabe ku da wani abu yana nuna dan kankani ne domin da Allah subhanahu wataala ibtalahum bil khawfi kullihi wal-ju'i kullihi lahalaku ce ya jarrabe su da dukkan wani tsoro da kuma dukkan wata yunwa ai mutuwa za su yi wannan jarraba da ya musu bi shay'in ne saboda ta zama mihna ce da ita kuma mihna tumahisu wala tuhlik tana tayawa a tace ne a gane ba za ta halakar ba ta kashe wannan ita ce mihna din da ake nufi a nan sannan kuma cewa bi shay'in sai take bi shay'in min al-khawf dan ya nuna maka kai mumini duk wani abin da zai same ka na wani masifa to akwai wacce ta fita saboda kowace irin ko da irin bala'i ne kake jin Allah ya jarrabe ka da shi to akwai wanda yafi wannan ya jarrabe wani da shi saboda ka kai na kankaji cewa shay'un ne yasir shi yasa Allah subhanahu wataala ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf bi shay'in min al-khawf bi shay'in min al-ju'i bi shay'in min nafs al-amwal wal-anfus wath-thamarat dukkan su wani dan abu ne kankani saboda kowane irin abu da za a jarrabe ku da shi akwai waɗanda aka jarraba da wanda ya fi wannan kamar al'ummomin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da wata uquba irin wannan ai bata bar kowa ba ta share kowa da kowa sai yasa zamu ga a cikin suratul nahl inda Allah ya ce fa azaqahallahu libasal ju'i wal khawfi kaga a ce anan ba a ce bi shay'in ba libasal ju'i domin libas yana nuna abinda zai lizumce ka ya kasance tare da kai ya nannake wato nannake maka kaga wannan abu ne wanda ba rabu zai rabu da kai ba kenan sai sa kira shi libas saka ba a ce shay'in ba sabanin nan sai ka ce bi shay'in min al-qawl ce ne ce maka wani abu ne wanda zai iya rabuwa da ku haka nan tsoro din da Allah subhanahu wataala ya ambata tsoro abinda zai samu musulmi na tsoro saboda abinda mushrikai za su yi musu na gangami da za su rika yi musu kuma wannan ya faru a ghazwatul ahzab lokacin da kafiran makka suka yi gangami suka gayyato dukkan wani bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kowace kabila ce take gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam su taho a je a murtsike annabi sallallahu alaihi wasallam a kawar da madina daga doron kasa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa sun zo musu ta saman su ta kasan su min fawqikum min asfali minkum wa idh zaghatil absar وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله سبحانه وتعالى وإن زاغت الأبصار وقت الإدان وسكي زرو زرو كبر الظروف وبلغت القلوب الحناجر زكاة تاكم سكا كي واتو وقوشي واتو سكا لك بوغم أكو sai daina zuci tana bugun uku uku saboda tsoro wata zununa billahi zununa karka zato daban-daban game da Allah to ko karshen mu ne yazo ko Allah ya yi fushi da mu ne ko kaza ko kaza ko kaza lace hunalika tuliyal mu'minin adan ne aka jarrabu mu ne wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgizawa mai tsanani to kaga wannan shi ma bi shay'in ne min al-khawf da karshe Allah ya bada nasara ya ba su nasara domin ubangiji subhanahu wataala ya aiko da rindunar sa wacce ba za a iya taratta ba Allah ya aiko da iska ta ainihin ruguruguza dukkan abinda wannan rindunar ke kurin ginawa Allah ya ce wa nafsin min al-amwali da kuma tawaya ta dukiya wannan abinda zai faru ga dukiya ta samu tawaya abu ne ba iri ɗaya ba ya kunshi abubuwa da yawa ya kunshi abinda Allah subhanahu wataala zai saukarwa dukiyar nan na wata ja'iha ko jawa'ih samawiyya wata musiba da za ta sauka wata jarraba da za ta sauka daga sama Allah subhanahu wataala ya sa wannan dukiyar ta lalace ko kwari ko wata iska ko wata wuta ko kuma ruwa ya zo ya shanye ya cinye ya tafi da wannan amfanin gonar ya lalace ko kuma wata ja'iha da ta shafi da Allah zai saukar wa wannan dukiyar ta hanyar ko su miyagu azzalibai shugabanni azzalibai su ta kwace dukiyar ta ko kuma yan fashi su rika fashi suna kwace dukiyar duk wannan yana daga cikin abinda zai kawo naqsin min al-amwal wal anfusi ko kuma rashin rayuka ko ta hanyar ku fita yaki a kashe ku a wajen yaki ko kuma ta hanyar wani abu da zai iya faruwa na mace-mace ko annoba ko kuma a hannun wasu miyagu duk wannan zai iya zama sanadiyya ce ta samun tawaya raguwa ta rayuka ko abinda zai iya shiga cikin wani har ila mautul ashab Allah ya jarrabe da mutuwar ƴan uwansu ko na kuma kusantansu ko wasu wanda suke ji da su Allah ce wasu samarat da kuma ƴaƴan itatuwa ɗan itatuwa anan sun kunshi al-samara sun kunshi al-hubub sun kunshi abinda ya shafi kwaya da ake shukawa su gero su masara su dawa su maiwa da shinkafa ya kunshi kuma ɗan itatuwa da za a abinda irin su lemun zaki ayaba abarba da sauransu duk sun shiga ciki irin su dabino duk sun shiga cikin samara Allah yana iya kawo wani abinda zai wato halaka wannan amfanin gonar ko dai tsananin sanyi ko tsananin zafi ko kuna wato abinnan wuta da ubangiji subhanahu wataala zai iya aiko ta da iska kona gonakin ko kuma Allah ya turo fari ko wani abu dai da zai iya kawo zama sanadiyar tawayar wannan amfanin gonar ko kuma ƴaƴan itatuwa da aka san suna yi sau biyu a shekara su dawo kawai suna yi sau ɗaya duk wani yana cikin nafsin min al-amwal wal anfus suna cikin nafsin min al-samarat to Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗannan abubuwa ce za su faru ce wala nabdu wannakum wallahi sai mun jarrabe ku da wannan to ubangiji subhanahu wataala ya san abin da yake faɗa kuma zai faru kuma ya ce zai faru kuma ya in ya faru a lokacin da duk zai faru mutane za su rabu gida biyu mutane za su kasu gida biyu akwai waɗanda za su zama masu haƙuri masu juriya akwai kuma waɗanda za su zama masu raki marasa haƙuri to wanda zai zama mai raki marar haƙuri to wannan musiba za ta zama masa biyu zai zama musibar ya rasa abin da yake so abin da yake sha'awa yanzu ya rasa shi kaga wannan musiba ce sannan kuma ya rasa samun dada na ƙin bin umarnin Allah da ya yi haƙuri saboda haka ga kasara ga kuma hirman ya haɗa musiba biyu ya yi asarar abin da yake so in dukiya ce in gonaki ne in ƴan uwa ne ko makusanta ko ƴaƴa ya rasa su wannan rashin ya tabbata sannan kuma ya zo ya yi asarar ladar da zai samu da a ce ya yi haƙuri kaga ita ma wannan asara ce saboda haka kaga asara da hirman al-khasaratu wal-hirman ya samu zai samu tawayar imaninsa zai samu tawayar imaninsa da imani da kaddara to wannan abin da zai nuna na fusata da raki da ba za a ganin shi a fuskarsa ba amma wanda Allah subhanahu wataala ya ainihin ba shi dacewa daga mu da katar sai ya yi haƙuri
lokacin da wannan abu ya same shi ya kokarin danna zuciyarsa bai nuna fusata ba ta hanyar maganganun da za a ji a bakinsa bai nuna fusata ba ta hanyar ayyukan da zai nuna a aikace to wannan yana da ladansa a wajen ubangijinsa ladansa kuma mai girma wanda Allah subhanahu wataala shi ya san girman wannan ladan da ya tanada masa ya san cewa kuma abinda zai samu daga ubangijinsa na lada da ya tanada masa yafi wato abinda ya rasa a dalilin wannan musiba wannan musiban ma da ƙarshe za ta zama masa ni'ima bukon ta zama masa ni'ima sai kuma ta zama masa ni'ima domin ta zama masa wani hanyar da ya samu wani alkhairi daga ubangiji wanda bai zato ba shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa bashshiris sabirin za ka yi albishir ga masu haƙuri ka yi musu albishir cewa za a ba su ladansu ba tare da lissafi ba inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab za a cika musu ladansu ba lissafi sannan Allah ya sifanta su da cewa allazina idza asabatuhum musiba sune wanda idan wata musiba ta same su musiba ita ce duk abinda zai kona maka zuciya duk abinda zai kona maka zuciya ka ji ba dadi ko abinda zai sa jikinka ya ji wato ka ji a jikinka wani yake cewa musiba to idan wani musiba ta same su qalu inna lillahi sai mu na Allah ne wato mu kan mu gaba daya mu mallakar Allah ne subhanahu wataala shine mai mallakar mu kuma shine yake jujjuya al'amuran mu shi yake yin yadda ya ga dama da mu don haka da mu kan mu da dukiyoyin mu duka ba namu bane nashi ne don haka idan ya jarrabe mu a cikin wannan dukiya ta mu ko a cikin kawukan mu da wani abu na jarraba to wannan yana yin abin da ya ga dama ne kuma duk da haka dai shine arhamur rahimina shi yafi kowane mai tausayi tausayi shi yafi tausayin waɗanda suke ƙarƙashin sa waɗanda suke mallaka sani kuma yafi tausayin wato tausaya musu game da dukiyoyin su saboda haka mu ba mu da wani abin da za mu ce ko mu nuna na rashin yadda yana daga cikin kamalar ubudiyya wato bawa ya ji cewa shi bawa ne ga Allah shine ya san cewa dukkan wani abin da ya faru gare shi na jarraba to daga al-malikul hakim ne daga wanda yake mai mulki ne na hakika kuma mai hikima wanda ya fi kowa wato hikima saboda haka abin da duk zai yi akwai hikima da ta saye shi sawa'un kai ka sani ko baka sani ba kuma sannan ka ji cewa shi wannan da ya jarrabe ka da wannan ya fi ka tausayin kanka duk da ka kai ga tausayin kanka shi ya fi ka wannan tausayi to wannan zai sa ka samu arrida bi qada'illah wannan zai sa ka gode wa Allah subhanahu wataala bisa tadbirinsa abinda ya tsara maka duk abinda ya tsara maka shine alkhairi gare ka sawa'un ka sani ko baka sani ba don haka bayansa na kwarai masu haƙuri su ne wanda suke furta wannan kalma inna lillahi cewa mu na Allah ne wato mu mallakar Allah ne wa inna ilaihi raji'una kuma mu masu komawa ne zuwa gare shi za mu koma a wajensa ranar gobe kiyama kuma zai mana sakayya akan dukkan ayyukan mu don haka idan muka yi hakuri muka nemi ladan mu a gurin Allah subhanahu wataala Allah zai ba mu ladan mu cikakke a wajensa idan kuma muka nuna fusata muka yi fushi to wannan fusatar ta mu ba za ta sa abin da ya same mu ba ya kau ko abin da muka rasa ya dawo baya ga wannan kuma mun rasa abin da ubangiji subhanahu wataala ya tanada ro masu hakuri to haka kaga ubangiji bawa ya ji san cewa shi da abin da ya mallaka shi karan kansa da abin da ya mallaka duk mallakar ubangiji ne ya ji kuma cewa akwai ranar komawa gurin ubangiji wanda zai masa sakayya akan duk abin da ya ji wanda zai taimaka masa wato wajen yayi hakuri wajen ya danna zuciyarsa lokaci yayi za mu dakata a nan insha Allah karatu na gaba za mu ci gaba da wannan aya domin akwai bayanai masu tsawo a kanta abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.